الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce wadda ta daidai da 30 ga watan juma'adul ula hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 14 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na biyu daga cikin jerengen karatutukan littafin risala ta al-imam ibn abi zaid bin qirawani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a yau za mu tashi ne a inda malai ke cewa wa'alam anna khairal qulubi aw'aha lil khairi wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbiq ash-sharru ilayhi wa awla ma uni'a bihi an-nasihun wa raghiba fi ajrihi ar-raghibun isalul khairi ila qulubi awladil mu'minin liyarsakha fiha wa tanbihuhum ala ma'alim ad-diyana وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليها أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روى أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده وعمل والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جماعة كنجو أنن إتتي أينه شمبتا وكما شارب يه ود أينه مالا يه مالا يتي وعلم كسني يا كيمي كراتو كو يا كيمي سورالي kuma yana magana ne kai tsaye da wannan malami da ya roke shi cewa ya rubuta mishi wannan littafi yace ka sani anna khairal qulubi zuciyar da tafi kowace alkhairi aw'aha lil khairi ita ce zuciyar da ta tattaro alheri wato zuciyar da aka gina ta akan alheri ta tattaro ta hado akan alkhairi wato ta samu tarbiya ta gino akan alkhairi ita ce zuciyar da tafi kowace zuciya ta taro alheri ma'anar wannan magana shimfiɗa ce yake dangane da tarbiyyar yara idan aka kuskure sharri ya riga shiga zuciyar yaro to yana da wahala wannan sharrin a iya kankare shi saboda zuciyar ta hadu akan sharri kuma ta tarbiyyantu akan sharri yadda za a kai a komo to za a yi ta wahala ne saboda asali ga abin da ta gino a kai misalin wannan shine riga ce fara aka tsoma ta a cikin manja ka gaya mini irin ruwan da za a tsoma ta a ciki a zare ta wanda zai iya janye wannan ainihin manja zai yiwu ba zai yiwu ba to kara da cudawa da gwargwadon yadda kake ƙara cuɗa wannan riga da manja ya riga ya shige ta rigar ta tsotsi manjan da gwargwadon yadda manjan yake ƙara dahuwa a cikin rigar sai an samu mai sai an samu sabulu wani lokaci sai an hada da kanwa wani lokaci sai an hada da bleach sai an hada da ruwan zafi kuna son ku dauki wannan a matsayin kyakkyawan misali idan akai sakaci sharri ya shiga zuciyar yaro muqaddimar da yake sanya magana dangane da kokarin saka alheri a zukatan ƴaƴan musulmi tun suna kanana da kuma hadarin a bari sharri ya riga ya shiga cikin zukatan da irin wahala da kwakwar da za a ci wajen kankare wannan sharri sannan a dawo kokarin dora alheri akai wannan na daga cikin sirrin da yasa ƴaƴan musulmi suke samun kansu a halin bujurewa a mafiyancin garurukan musulmi to ba nan ba bujurewa kuma sai ta zo tare da gagara saboda iyayen a daidai wannan lokacin da dan ya bayyana ya riga ya kangare ya bujure ya gagara ba su da lokacin da za su ainihin bayar a kan shi wanda a wannan lokacin ba ana buƙatar tarbiyya ce kadai ba ana buƙatar abu na farko a kankare wannan sharri sannan kuma a zo a gamsar da shi akan aqidar alheri sannan a fara ginin alheri to sannan kar ku manta a daidai lokacin kannan shi sun taso ba ta shi ake ba a daidai lokacin shi kuma wahalhalun da ya kamata a yi da shi ba irin waɗannan wahalhalun bane dan haka a lokacin zai zama ana ayyuka ne wajen guda hudu a lokaci guda ko da shi kadai Allah ya ba su balle Allah ya dora musu aiki akan wasu dan haka sai su ba su iya ba sai su watsar da shi kenan sai lalace wannan magana kenan tana nuna al'umma musulmi suna fuskantar hadari yayin da suke diban yaya suna sakawa a wasu makarantu waɗanda ba su da tarbiya irin nasu al'ummar musulmi suna fuskantar hadari a lokacin da suke barin ƴaƴansu suna mu'amala da wasu ƴaƴa waɗanda ba irin nasu ba al'ummar musulmi suna fuskantar hadari a lokacin da ba su da masaniya ina ne ƴaƴansu suka je ina ne ƴaƴansu suka kwanta ina suka tashi me ƴaƴansu suka kalla menene yau suke da alƙawarin za su haɗu da shi tare da wasu yara idan sun je makaranta kowa ya nazarin waɗannan gaɓoɓin mu karanta waɗannan maganganun za ku ga waɗannan ainihin matsalolin da na janyo su daga cikin waɗannan matsalolin insha Allah ta'ala sun bayyana yace wa alam anna khairul qulubi aw'aha lil khair ka sani da cewa mafi alherin zukata ita ce wadda ta tattaro alheri din warjal qulubi lil khair kuma zuciyar da aka fi sanya aka fi sa ran alheri a cikinta daga cikin zukata malan yasbiqu sharru ilayhi ita ce zuciyar da sharri bai riga ya shige ta ba matukar sharri ya riga ya shige ta to yana da wahala a iya kankare shi idan kuma har an yi nasara kankare shi to kuma aiki ne ja wajen kokarin saka wannan zuciya a aqidar alheri shi yasa kun ga irin zama na gwamutsi da muke a gidajen haya suna da hadari dangane da tarbiyyar ƴaƴanmu shine wannan yazo irin tunanin shi daban dalilin da yasa ya aure daban da kai kuma dalilin da yasa kai aure daban da dalilin da yasa wani ya aure wani ya aure ne kawai dan ya hole ya ji dadin rayuwa ya miƙe dalilin shi kenan na aure dan haka bai cikin ajandar shi ko kadan bai shirya haihuwar yaya ba to sai tsautsayi yasa suka faru dan haka haihuwar tsautsayi ce dan haka ba su da wani muhimmanci kuma bai tattalan musu komai ba bai da wani tunani akan yaya ya kamata ƴaƴan nan su kasance a nan gaba sai aka zauna gida ɗaya tare da kai da manufar ka ta aure ita ce ibada daga cikin abubuwan da kake sa rai ka samu sune ƴaƴa kuma ka shirye tarbiyyar waɗannan ƴaƴan a bisa wani tafarki wanda shine kake so ƴaƴan nan su kasance in sun girma in ka samu kanka a gidan haya ɗaya da kai da wannan zaka fita aiki ko kasuwa karfe 7 shi ma haka zai fita me zai faru menene makomar ƴaƴan nan naka da kai kake da manufa ita matarka ta fita makaranta kai kuma ka fita neman abinci ko ka fita aiki ko makamantan haka kuma an waye gari yau ranar Lahadi ce babu makaranta ko kuma an bada hutun long vacation shi ko wancan dama gaba ɗayan al'amarin tarbiyya ma bai dame shi ba to sannan ta wani bangaren kuma a cikin wannan gida ga wani mutum na uku da shi da matar shi da ƴaƴan shi su kuma sun shirye su raye a duniya ne amma gaba ɗaya ba su taba tunanin lahira ba kuma duk abin da yake lalacewar tarbiya ne a wurin ka shi kuma shine jin dadi kamar kada kade kallon fimafimai da sanya tufafi na tsiraici da ashariya daga bakin shi da bakin matar shi da kuma bakin ƴaƴan shi ka takaita irin wannan zama akan waɗannan mutane uku ka ga wane ne yake cutuwa cikin ku kai ne kake cutuwa ashe wannan ya buƙatar da ahli sunna dole su tashi su yi wani homework su tashi su yi wani aiki na tunani shine ne idan gida ne ma su kama wannan gida na haya su biya ne gidan nan a shekara su je su nemo ire-iren su da suka yadda da tunani irin nasu su koma ainihin wato su raba waɗannan ɗakuna da gwargwadon yadda kowa yake buƙata kuma ya biya kuɗin haya din ina ganin idan ya kasance arna a wani yanki na jihar Kaduna ko kuma a yanki na cikin garin Kaduna suna irin haka dangane da zamantakewar anguwanni to lallai musulmi su faɗaka akan haka domin a yau a jihar Kaduna akwai wasu yanki waɗanda musulmi da kansu ba wanda yake musu stashi sai da gidajensu suke ta yi arha kuma waɗanda ke saye su ne arna su kuma arna tashi suke suna ta sayar da gidajensu a wasu yankuna ba don kun yi ba saboda waɗancan musulmi suna ganin haɗarin ne su ci gaba da zama a cikin arna a tsakiyarsu yayin da waɗannan arna suke ganin haɗari ne game da tarbiyyarsu da addininsu su ci gaba da zama a cikin musulmi masha Allah dama malaman musulunci kamar yadda za mu zo mu samu a wannan littafin insha Allah a can gaba sun tabbatar da cewa bai halatta zaman anguwa ɗaya ma tsakanin musulmi da kafirai ba ba don kun yi ba don ɓacin aƙida ɓacin tarbiyya da kuma rugurgujewar tunani wanda musulmi ne yake asara ba arne ba domin musulmi ne yake da aqida shi ne yake da tunani shi ne yake da tarbiyya to duk sanda aka samu zama wuri daya sai ka dawo ka tuno wancan misalin nawa da manja da farar riga wane ne ke cutuwa in aka hadu farar riga take cutuwa manja ba abin da yake damun shi domin duk yadda aka tsoma farar riga cikin shi aka janye ba wanda zai zo ya ce kun bata manjan nan da farin kyalle ko farar riga amma za a zo a ce an bata farar rigan nan da manja to sannan sai kai tunanin wacce irin kwakwa ce za a ci wajen mayar da rigan nan a yadda take asalatan ina son dan girman Allah duk wanda ya je gida a yanzu ya samu farin kyalle fes ya tsoma shi a cikin manja ya bashi minti biyar to yi kokarin dawo da wannan kyalle asalin yadda yake da haske yaga kwana nawa zai dauke shi to manja fa kenan ba kalanzir ba manja cin shi ake yi ba yi da wani hadari a jika kenan yanzu ko da lalataccen ahli sunna ka zauna da shi gida daya wanda bai damu da addini ba bai damu da karatu ba bai damu da tarbiyyar ƴaƴan shi ba kaga anan ba wata muguwar tarbiyya yake sawa ƴaƴan a aikata ta kide-kide da makamantan su ba amma kawai shi ba ruwan shi ba abin da ya shafe shi zai cutar da tarbiyyar ƴaƴan ka balle wanda zaka zauna ya lalata aqidar ƴaƴan ka ko kuma manhajin ƴaƴan ka dan haka jama'a kowa ya je bincike anguwar da yake zama idan kai kana ganin babu matsala dangane da wannan anguwar ya kake tunanin ƴaƴan ka me kake tunani ka sai gida a wurin ya kake tunanin in ka kwanta ka mutu ka basu ku je ku nazari akan wannan domin mas'ala dangane da tarbiyya uwa na yi uba na yi kuma kowa da nashi bangaren na tarbiyya to mutanen da ake zama tare da su suna da nasu nau'in na tarbiyyar da suke bayarwa a gida guda ko a anguwa guda sannan sai ka tsaya ka lura makarantar da ƴaƴanka ke zuwa na da ta'asiri dangane da tarbiyya wallahi bari in gaya muku wata magana ka daina magana dangane da makaranta a yanzu ka daina magana dangane da wurin zama ka daina magana dangane da abin da ya shafi tarbiyya da uwa da uba suke bayarwa kaga dan acaba da ke daukan danka ko yar kai kai shi makaranta ko direban da ke daukan danka ko yar kai kai makaranta yana da ta'asiri kyakkyawa ko mummuna wajen tarbiyyar ƴaƴanka dan haka sai ka sa ido wani irin tunani ne menene yake aikatawa lokacin da ya dauki ƴaƴanka zai kai su makaranta mafi karancin abin da zai yi ya lalata tarbiyar su shine zagi a shari'a wanda da dama waɗanda ke mu'amala da karfin bature zaka ga wannan ba komai bane a bakin su a daidai minti 5 da ya dauki yaro a babur kafin ya kai shi makaranta zai iya kunzuma wata ashar wanda wannan yaron naka ba shi da kwakwalwar da za ta yi tunanin wannan abin da ya ba daidai bane dan yana ganin shi babba ne mai yiwa da gemu haka ne ko ba haka ba to lallai ne ka tsaya kai check and balance ka tsaya ka bincika waɗannan abubuwan kuma ka ga za ka yi ka gyara su Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace wa arja alqulubi lil khairi zuciyar da aka sanya alheri game da ita daga cikin zukata malam yasbiqu ash-sharru ilayhi ita ce zuciyar da sharri bai rigaya cikin ta ba wa aula ma umiya bihi an-nasihun mafificin aikin da masu nasiha suka fi kula da shi wa raghiba fi ajrihi ar-raghibun kuma masu kwadayin lada suka fi kwadayin ladan shi isamul khairi shine saka alheri sadar da alheri isar da alheri ila qulubi auladil mu'minina zuwa ga zukatan ƴaƴan mu'minai wannan aikin dukkan malamai masu nasiha da dukkanin malamai waɗanda suke fatan samun lada to sun fahimci cewa wannan aikin yafi kowanne ba dan komai ba idan ka tara maza manya ko mata manya kana karantar da su in ma ya zama sun riga sun ginu akan wata murɗaɗɗiyar tarbiyya yanzu kake so ka bankaro hannunsu ya dawo daidai sannan ka dora su akan alkhairi ko kuma ya zama sun lalace da wata muguwar aqida ta kafirci ko fasikanci ko kuma wata aqida ta jin daɗin rayuwa wadda ta saba ma Allah madaukakin sarki to dukkanin malamin da yake fatan alkhairi ga kanshi da kuma al'umma to yana gwagwarmaya ne akan ya za a yi a saka alheri a cikin zukatan ƴaƴan mu'minai dukkanin malamin da yake fatan ya samu lada kyakkyawan tunanin shi shine ya za a yi ya sadar da alheri a cikin zukatan ƴaƴan mu'minai niyyar saka fiha domin wannan ainihin wato alkhairi ya yi zurfi ko kuma ya yi nisa ko ya yi nutso a cikin zukatan nasu watan bihuhum da kuma kokarin fadakar da su ƴaƴan musulmi ala ma'alimid diyana akan ilmomi na ainihin addini wa hududish shari'a da kuma iyakoki na shari'a li yuradu alaiha domin su saba da su Allahu akbar idan kuka karanta littafin siru alamin nubala za ku samu tarin malamai waɗanda sai sun manyanta sun kai shekara 50 sai kuma ka ji a lokacin ne zai fara karantar da ƴaƴan musulmi ƴan ƙanana domin gogewar shi a cikin ilimi da dadewa yana mu'amala da jama'a ta sa ya samu kyakkyawar basira da kuma ingantaccen tunani wajen yadda ake haƙuri da gudanar da karantarwa da kuma fahimtar cewa waɗannan idan aka gina su akan alheri to an fi sa rai alheri zai bayyana gare su fiye da waɗanda suke manya ne an tubar da su ne ko kuma an gyara su sannan aka yi ƙoƙarin saka alheri a cikin zukatansu jama'a yanzu idan mun gane muhimmancin wannan maganar asara ne idan mun gina makaranta mun ɗauki ƴaƴa mun karantar da su mun yi tarbiyyarsu jama'a ba asara ba ce amma kasantuwar wannan abu ne wanda yake ba mu san shi ba a ƙasar ba mu saba ganin shi ba yanzu makarantar nan tamu wadda kuke kira Ja'afariya wadda muka ce mun ɗauki nauyin yaran duk da aka sa wa suna Ja'far sakamakon kisan malam Ja'far Allah ya gafarta mishi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza muka ce za mu ɗauke su za a karantar da su kyauta abinda mutane ke tunani a ina za a samu kuɗin da za a yi haka abinda mutane ke tunani to in ko waɗannan kuɗin sun samu to lallai wasu kuɗi ne waɗanda aka samu daga banza ba kuɗi ne waɗanda aka yi wahala aka same su ba kuɗi ne waɗanda aka aiko da su daga ƙasar waje kuɗi ne wanda wani mai mulki ya kawo ya bayar mana al'ummar mu musulmi sun lalace sun ɓalɓalce ba sa tunanin irin wannan alherin na samar da al'umma gyararriya ko ba nawa ba a kashe wannan yana bani tsoro a cikin mu ahlus sunna domin da a ce wannan tunani ne lalatacce irin lalataccen tunani na ƴan bid'a ko na fasikai ko na ƴan duniya to da sai mu ce da sauki yadda suka lalace tunanin su ya lalace amma wannan tunanin hatta a cikin ahli sunna hatta a cikin salafiyun yana nan yana yawo domin har wasu malamai ne ma sun fito karara sun ce amma irin wannan aikin ina za a samu kudin da za a yi shi ko dai wata gwamnati ce za ta dauki nauyi ko su jama'a ne za su dauki nauyi na rantse da Allah a daidai lokacin da na fara furta wannan magana har na kai ga rubuta ta a rubuce da yada ta ga jama'a ina rantsuwa ga Allah madaukakin sarki ba wai tunanin wata gwamnati ko wata al'umma ko wasu mutane ba ni kaina ban san inda zan samu kudin ba ni da kaina akan cin kaina babu ko taro a haka kuma babu inda nake tunanin zan same su amma nayi imani da cewa na daya Allah zai azurta mu akan yadda zamu sannan na yadda da asbab waɗanda muka rike menene asbab sune sana'o'i da ayyuka waɗanda muke domin neman kuɗi iyakacin abin da muka dogara da shi kenan ma'ana Allah shine madogara sa'annan kuma sai hanyoyin neman kuɗi da Allah ya hore mana na sana'a su kenan abubuwan da muka jingina da su kuma har zuwa yau kuma wani abin mamaki da ban sha'awa ni a gare ni har yau babu mutum daya a duniya wanda ya furta cewa sakamakon wannan aikin alkhairi da yaji ya dauki nauyi zai kawo naira daya ko bulo daya don gina makarantar nan ko kuma ya dauki nauyin zai dinka wa yaran nan uniform ni ko abin nan ba ba ni tsoro ko misqala zarrati ba dan komi ba domin abin da muke dubawa shine shin jama'a idan ya zama sai in za ku samu kudin banza ne sannan za ku iya aikin aljanna to ai kuma Allah ya ce lam tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun nagarta ku zama mutanen arziki ba har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so idan kuna tunanin cewa sai in kun samu dukiya ne wadda take ta sata waɗanda wasu barayi shugabanni za su sato su baku ya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda bukhari roto daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah mai tsarki ne ba ya karbe sai mai tsarki ita ko maganar ku dubi abin da malai yake cewa waraghiba fi ajrihi raghibuna masu kwadayin lada suke kwadayin ladan shi duk abin da kake kwadayin ladan shi dan menene zakai daga dukiyar da take ta sata ce ko kuma dukiyar da take ta kazanta ce sannan ku sani jama'a wallahi alazimi a yanzu idan har ba muguwar aqida kake yadawa ba babu wani wanda zai dibi kudi ya baka idan yanzu kana yada aqida ta sufanci jama'a Gaddafi a nan Afrika zai baka kudi ba na da zaka kafa wata kungiya ta halaka ta zikiri Gaddafi zai dibi kudi ya baka masu dimbin yawa Gaddafi shugaban kasar Libya da zaka kafa kungiya ta kidan mandiri Gaddafi zai dibi kudi ya baka amma ban san wata aqida daya daga cikin aqidar salaf wanda zaka rike a duk duniya yau ko da gwamnatin Saudi Arabia ta dauki kudi ta baka ba hasali ma idan gwamnati ta ji wani mai kudin cikin kasar ta ya taimaka da ginin masallaci ko makaranta dangane da yada manhaji da aqidar salaf na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi idan aka kama wannan mai kudi aka kulle shi ba kulle shi ne kullewa ta iyarai babu shari'a ya dauki kudi ko da riyal 1000 ne watan kwacin naira 35,000 na Najeriya ko 33 ya aika wa da wani a gina masallaci masallacin nan za a yada aqida ta salaf na rantse da Allah in gwamnati ta ramta kama shi za a kama shi ne a jefa shi gidan kurkuku a rinka azabtar da shi azabar da wallahi abin sai ya rasa rayuwar shi a cikin ta da sunan yada aqidar salaf a yau a Saudi Arabia babu malamin da ya isa ya fito ya ce mu salafiyuna ne babu shi kowa ne tare da cewa kashi 99.9 na malaman kasar salafiyuna ne amma wallahi ƙarya yake ya fito ya ce mu salafiyuna ne sai dai tarara gefe muna yada kaza dangane da aqidar salaf kaza kaza amma ya fito ya ce shi salafi ne idan kun ga saboda America a cikin ka'imarta a cikin list dinta a cikin lissafinta ta fitar da cewa ƴan kungiyar salafiya ƴan ta'addani ita ko Saudi Arabia ba ta so abin da zai bata mata alaka tsakaninta da America a ƙarƙashin wannan ina mamakin mutum irin Muhammad Awwal Adam Albani da ke tabajjuj wato yake dukan kirji da cewa shi salafi ne kuma shi manufar shi yada aqidar salafiya kai tunanin cewa akwai wani wanda zai iya diban kuɗi ya bashi wai kuma bil akhas tunanin wai shine ainihin wato kasar Saudi Arabia a yau tana bakar gaba da wannan aqida da irin wannan manhajin da ni ne imani akan cewa duk wani manhaji wanda ba shi ba bata ne don haka yau sufi ne yada aqidar sufanci a Saudi Arabia ya fi kowa albarka da daraja da kuma a yi mishi kyakkyawan kallo a idon gwamnati sakamakon wannan akwai sufaye da yawa yanzu da aka dauka suna karantawa a cikin jami'ar islamiyya da ke madina don haka aka bi aka cancanza wasu tsare-tsaren karantawa aka shigo da wasu darussa waɗanda a da sunansu in ka ji an faɗa a cikin jami'ar islamiyya an faɗa ne don a rugurguza su kamar mantiki kamar falsafa da ainihin makamantan waɗannan abubuwa a yau a ƙasar Saudi Arabia an samu shi'a tana ƙarfi tana tawajudi har suna da masallatai waɗanda sun gina su a cikin garin Madina sun kawo manya-manyan ƙararrawa irin na coci-coci suna bugawa suna dukkan wani tawajudi da aka san cewa shi'a su ne wannan a awalil Madina kenan anguwar da As-Siddiqul Akbar Abubakar ne Siddiqu ya zauna ka karanta www.fnoor.com faisalunnur.com za ka ga cikakken rahoto akan wannan da hotunan waɗannan masallatai nasu da irin ƙararrawar da suke buga da makamantanta mai kama da coci a cikin ainihin madinar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato bai wuce kamar tafiyar kilomita 2 ko 3 daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a yau a kudancin Saudi Arabia bangaren Najran a yau akwai ƴan shi'a waɗanda suka yi ƙarfi ƙarfinsu da bai gaza irin ƙarfin da suke da shi a wajen gudanar da aqidu na ainihin wato shi'anci a Saudi Arabia ba don haka Saudi Arabia gwamnatinta a yau ya kamata ka fahimci ba ta goyon bayan irin aqidar da ni Muhammad Awwal Adam Albani muke yadawa ko miskala zarratin ba ta goyon baya ko ta kusa ko ta nesa amma malaman ƙasar suna goyon bayan aqidar 100% domin asali su suka karantar da mu wannan aqidar mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alheri to in ko malaman ne za su ba da kuɗin muzumi waɗannan ayyukan malaman sun fi kowa tsoron gwamnati ba za su iya bayarwa ba idan kuwa sarakunan ne za su bayar to sarakunan sun fi kowa kin wannan da'awar da kin wannan tafarkin da makamantansu ɗalibi ne yana dab da zai kammala PhD shi mutumin ƙasar jigawa ne kuɗi ne ba su kai sun komo bai karɓo su wurin wani mai arziki a Madina zai yi kokarin turo wa wani abokin shi da ke nan zariya yana gina masallaci da makaranta da aka danki wannan ɗalibin aka yi kurkuku da shi ƙarshe malaman shi ne suka sa baki cewa don girman Allah ya kusa gama karatun shi a taimaka a yi mishi ɗaurin talala a gida ana kula da shi ne kuma yana kai kanshi yana ba da rahoto ga gwamnati kafin ainihin ya kammala karatun shi amma da aka tambaye shi kuɗin na menene yace masallaci ne ake ginawa aka zo hannun zari aka ɗauki hoton masallacin da makarantar wanda da zan faɗi wuraren da wanda yake wannan aikin da kun sani amma abin mamaki da takaici ba mu san me yasa shi wannan da irin shi da ake aiko da kuɗin yana ginawar ba yana faɗe ko a ina ba a tunanin ina yake samun kuɗin ba a cewa wannan aiko mishin ake yi sai mu ɗin da mun faɗi ina ne mafitar kuɗin namu kuma mun ƙaryata duk duniya muka ce hadda lahira idan akwai wanda yake aiko mana da taro akan mu ainihin gina wata makaranta ko mu yaɗa aqidar nan tamu muka ce don girman Allah yayi fushi bayan ya gama jin kaset ɗin da ake faɗin wannan maganar ya tafi dukkan kafafen yaɗa labarai na duniya ya tona asirin ya fito ya ƙaryata mu kuma kada ya sake yin haka amma yau fiye da shekara 10 ana jefa irin wannan kalubalen har ko kwaya ɗaya ba a samu ba. Jama'a, wannan bai isa tabbatar muku da tsayuwa da jajircewar mu da muka yi akan gaskiyar da muka yi imani da ita ba, da kuma cewa wannan na daga cikin mu'jiza ta da'awar salafiyya din. Shine babu wanda ke bamu, amma muna da albarkar da Allah ya firgita duk wani wanda ba mu ba yana ganin cewa mun fishi, haka ne ko ba haka ba? Wannan na daga cikin albarkar da'awar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina bai da gida, amma kafin shekara guda ya waye gari ya wazama shi yake da cikakken sarrafawa da ta cewa a kasar. Wannan ba albarka ce ta salaf ba? Shin wanda ya bi wannan da'awar sai a ce shi ba zai samu koda kadan ne daga cikin wannan albarka ba? Saboda haka jama'a, waɗannan maganganun da malamin nan yake faɗi cewa wannan aiki na saka kyakkyawar tarbiya a cikin zukatan ƴaƴan musulmi tun suna ƙanana, aiki ne wanda yake aiki ne na malaman farko jama'a. Kuma malaman farko ba tunani suke yi su tara ainihin gidaje ko shaguna ko ainihin dukiyoyi waɗanda za su kwanta su mutu su bari ba. Abin da suke fatan su bari shine menene zai gyara tarbiyyar ƴaƴan musulmi domin a samu kyakkyawar al'umma mai kyakkyawar aqida nan gaba, menene zai inganta ayyuka na alkhairi wanda su suna lahira su rinka samun sakamakon shi. Wanda yana daga cikin karancin da duniya ta shiga a ciki a yau jama'a, wanda cikin karatun littafin nan na fawaid da muke da ranar Litinin da safe zamu zo kan wata fa'ida mai girma wadda aka yi bin bas tambaya, mecece babban matsalar duniya a yau? Yace babban matsalar duniya a yau ita ce karancin malamai na salaf. Wannan magana na dade ina fadin ta, amma ni kaina ban ga bin bas ma yayi ta ba sai bai wuce makonni biyu zuwa uku ba. Ma'ana ya ci gaba da sharhi da cewa karancin malamai na salaf waɗanda kansu ya waye dangane da addini, waɗanda za su rinka dora mutane akan hanyar bauta Allah wanda za ta gyara rayuwarsu ta duniya da lahira, ita ce babban musibar da a yau take damun duniya. Sakamakon wannan komai yau ya waye gari ya rikice. Wannan rikici da ya samu musulmi har ya kai ga waɗanda ba musulmi ba a cikin hairani suke, domin su musulmi su ne ainihin suke haskaka duniya, kafirai sai su biyo baya su haskaku da wannan haske nasu. Idan musulmi suka shiga rudani to kafirai tabbas suna cikin rudani, domin dama su ba su da wani haske, domin haske na zuwa ne kawai ta hanyar wahayi. A yau babu wanda yake rike da wahayin Allah lafiyayye sai musulmi. Duk wani wanda yake rike da wani wahayi a hannun shi a yau, imma na ƙarya ne imma gurɓatacce ne, shi ko wahayi da zaran an gurɓata shi to duk alherin da ke cikin shi zai wargaje. Kwatankwacin man shanu ne ka ɗibo kalanzir ka zuba mishi, babu yadda za a iya cewa za a yaɗe wani wuri a ci man shanun ba tare da an ji wannan ɗanɗano ko tasirin kalanzir ba. Don haka kenan man shanu ya lalace ko bai lalace ba? Ya lalace. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To malamin yake cewa saka alheri a cikin zukatan ƴaƴan mu'minai shine aikin da malamai masu nasiha suka ba da muhimmanci, sannan suna yin haka ne domin wannan nasiha da alheri su samu wurin zama a zukatan ƴaƴan musulmi, da kuma kokarin fadakar da ƴaƴan musulmi akan ilmomin addini. Ilimin addini na farko shine sanin Allah da sunayen shi da siffofin shi, sannan karantar da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan da yi wa yaran nan wa'azi da gargaɗi a bisa dokoki na Allah madaukakin sarki. Allah ya hana ƙarya, Allah ya hana gulma, ya hana munafinci, ya hana sata, Allah ya hana kaza, Allah ya hana kaza, Allah ya ce ayi kaza, duk gaba ɗaya a wayi gari ayi tarbiyyarsu akan haka. Sai malam yace li yurabu alaiha, domin su saba da bin waɗannan dokoki na shari'a. Ka dubi yaran da aka tarbiyance su akan wannan irin tarbiyyar, gaba ɗaya sa zame musu jiki jin daɗi suke. Yaran da suka tarbiyantu game da karatun alqur'ani jama'a jin daɗi suke suna tsalle, haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. Wani yaro ne malamin shi ya kwadaitar da shi dangane da aljanna tun yana ƙarami, da haka ran nan sai yaran nan ya rinka yin surutu a aji, da malamin ya tashi firgita sai ya ce to tunda nayi ka daina surutu a aji kaki, to in an je aljanna ba za ka ji tuffa ba, ba za ka ci apple din aljanna ba. Yaro ya fara kuka ya ce ya tuba, malam ya ce an yi ce wallahi ya tuba, ya ce to shi kenan. Ashahid a nan shi ne mai sabawa da gargadi da aka yi mishi, da sabawa da kwadaitar da shi akan mecece aljanna, har ya yaqinantu akan in ya shiga aljanna zai ci abu mafi zaki da yake so. To ran da ya lefi aka ce ba zai ci ba, gani yake aljanna a hannun malam take. Da haka malam da ya bashi labarinta ya ce kuma wani ba zai ci kaza ba, to yana gani ya shiga uku ya lalace. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Dan haka ana tarbiyyar ƴaƴan musulmi ne akan ilmomin addini domin su saba da su. Sai kuma malam ya ce wa ma alaihim, sannan kuma da karantar da su waɗannan yara abubuwan da suke dole ne a kansu, an ta'taqidahu min addini qulubuhum, zukatansu su kudurce su na addini. A karantar da aqidojin da suke dole ne musulmi ya kudurce su a kanshi, wa ta'mala bihi jawarihum, a kuma karantar da su al'amura na aqida waɗanda dole ne gaɓoɓinsu su aikata su. Jama'a, sallah aqida ce, azumi aqida ce, zakka aqida ce, aikin hajji aqida ce, waɗannan abubuwan ayyuka ne na gaɓoɓi, amma kuma aqida ce, domin in zuciyarka bata kudurce su ka yarda da su ba, ba za ka yi ba. Idan ko zuciyarka bata kudurce su ba kuma ka aikata su da gaɓoɓi, ka yi aikin banza. Don haka rukunan addinin musuluncin nan gaba ɗaya, idan ka ɗauke su ka saka su a babin aqida, to baka yi kuskure ba. To dole ne a karantar da su al'amura waɗanda gaɓoɓinsu suke aikatawa. Fa innahu, ibn abi zubin ya ce domin kuwa ruya an ruwaito hadisi, anna ta'lima sigari fi alkitabillahi, karantar da ƴaƴa ƙanana littafin Allah, yutfi'u ghadaballahi, yana huce fushin Allah madaukakin sarki. Wannan ainihin wato hadisi, babu shakka hadisi ne ainihin mai rauni wanda al-Imam at-Tabarani ya ruwaito shi, bal hadisi ne munkari da'ifun jiddan kwarai da gaske. Dan haka malam mai risala da yake ya kware game da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma irin yadda ake gabatar da hadisin, da ya tashi gabatar da shi sai ce fa innahu ruwiya, cewa ruwiya ko qila ko hukiya dalili ne akan cewa maganar duk da za ta biyo baya to bata tabbata ba. Wannan ka'ida ce tabbatacciya a wurin malami. Idan ka tashi kawo hadisin da bai tabbata ba, karka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye, sai ka ce hukiya ko ruwiya ko qila ar rasulillah, to sai ce fa innahu ruwiya, an ruwaito, dalili ne akan bai tabbata ba kenan. Sannan ya sake cewa wa anna ta'lima shay'i fi sighari, haka kuma dai aka ruwaito cewa karantar da abu a halin kuruciya, kan naqshi fil hajari, kamar zane ne a dutse. Idan aka samu dutse aka karta zane a jikin shi, jama'a, dutsen yana girma, zanen yana girma ko? Haka irin wannan shashawa da waɗannan tsaga da ake yi wa ƴaƴa a bakunansu ko a gefen goshinsu ko makamantan haka, da gwargwadon yadda yaro yake girma, da gwargwadon yadda wannan shashawa take girma, haka dutse da gwargwadon yadda yake girma, da gwargwadon yadda wannan zane yake girma, to haka karantar da yaro, da gwargwadon yadda aka dora shi akan tarbiyya, da gwargwadon yadda yake girma tare da tarbiyyar. Abin da yasa malam ya kawo ainihin waɗannan hadisai kenan, tare da cewa dukkanin su guda biyu din ba su inganta ba, sai dai an samo malamai irin su Qatada da Al-Hasan al-Basri a babi na wa'azi, sukan ainihin faɗi waɗannan a matsayin ainihin maganganu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yake cewa wa qad masaltu laka min zalika, haƙiƙa na buga maka misalan waɗannan abubuwa gaba ɗaya, ma yantafi'una insha Allah bi hizzihi, abubuwan da in sun haddace shi za su amfana. Abinda malam yake nufi, duk al'amuran da ya ishara akan ya kamata a karantar da yara, me yake nufi? Aqida da shari'a ko? To yace di ya buga misalai akan haka. Abinda yake nufi da misalai shine babi, ya kulla babi dangane da sallah da azumi, ya kulla babi dangane da ladabi, dangane da zikiri, dangane da aqida, dangane da kalmomin da ake faɗi da waɗanda ake kudurcewa, shine وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه. حقيقه انا بغا مكا مثالان ابوبوان نان دا نا فدا مكا الامر ني ودان دا زاس امفانا ان الله ياسو ان سن حدثي سو اشي مالم مي رساله ني يكي نفي yana nufin a haddace littafin kenan in yana nufin hifzu da ma'anar hadda in kuma yana nufin hifzu da ma'anar kiyayewa shine idan sun kiyaye waɗannan abubuwa sun yi aiki da su za su amfana haka ne ko ba haka ba haka abin yake wa yashrufuna bi ilmihi sannan za su samu daukaka idan suka san waɗannan al'amura wa yas'aduna sannan za su samu arziki na duniya da lahira bi itiqadihi in suka kudurta waɗannan al'amura wal amal bihi in kuma suka yi aiki da waɗannan al'amuran waɗanda na kulla babi akan su abinda wannan magana take cewa wanda duk ya kiyaye dokokin nan da za a kawo a cikin littafin nan na daya zai ainihin wato samu amfani na biyu zai samu daukaka na uku zai azurti duniya da lahira saboda ya kudurta wannan abu kuma ya aiki da shi wa kad jaa to sai malam yace tabbas hakika hadisi yazo an yi umaru bi salati li sab'i sinin cewa a umarci yara da yin sallah idan sun kai shekara bakwai wa yudrabu alaiha li ashrin kuma a doke su idan ba su yi sallar ba a halin sun kai shekara goma wa yufarraqu bainahum fil mabaji'i sannan kuma a raba wuraren kwanciyar su ko kuma a raba su a wuraren kwanciya wannan hadisi ya tabbata domin al-imam Abu Dawud da Tirmidhi da Hakim su ne suka rawaito shi har ma hakim ya inganta wannan hadisi babu shakka anan kun ga malam ya nuna kwarewar shi inda yazo wurin wannan hadisin sai yace wa qad jaa hakika hadisi yazo wannan hadisi babu shakka dangane da ingancin shi to menene yake cewa hadisin na cewa ne ka karantar da danka sallah kafin ya shekara bakwai idan ya shekara bakwai sai a umarce shi da yin wannan sallah domin ya santa kenan yanzu ba za ka bar yaron bane baka karantar da shi sallah har sai ya shekara bakwai kuma ka ce mishi yayi sallah idan har ya yadda yayi ta to bai san yadda zai yi ta ba dan haka wajibi ne a rinka karantar da yara sallah dangane da kaifiyarta yadda ake yin ta aikace yadda ake alwala aikace yadda ake taimama aikace dan ya samu kanshi yana shekara bakwai in aka ce zo kai sallah to ya riga da ma ya saba da ita idan danka yace zai je sallah tare da kai masallaci ko kuma ka tashi za ka yi sallah sai ya miƙe zai bi ka sallah a halin bai shekara bakwai ba ko ya halatta ka bashi yayi malamai suka ce ya halatta domin anan babi ne na ya saba da yin ta kafin lokacin da za a umarce shi da yi shin wannan sallah da zai a shekara bakwai a matsayin farilla ce a matsayin nafila ce amma kai uban shi da ke uwar a wannan lokaci umarnin shi da yin sallah din farilla ne a kanku kamar yadda yin ta ku sallar yake farilla saboda nasu shi irin waɗannan domin cewa an yi umaru a umarce su bis salati li sab'in wannan ba da umarnin wajibi ne sannan nasin alqur'ani ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha iyalanka ka umarce su da yin sallah kuma kai ma ka daure akan yin sallah din la nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka arziki ba gidaje nawa ka tara musu filaye nawa shaguna nawa nawa ka tara musu a account hannun jali guda nawa ka sai musu shagunan kasuwa da jali menene ka bar musu Allah yace ba zai tambaye ka ainihin wannan ba nahnu narzuqukum awanuri wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su kuma mu muke azurta ku wannan ayar dalili ce akan cewa ka karantar da ƴaƴanka ka dora su akan addini Allah ya alƙawarin zai azurta su kafin ya alƙawarin zai azurta ka nahnu narzuquhum wa iyyahum wa iyyakum mu muke azurta su tare da ku wannan maganar tana kwantar da hankali akan cewa ashe mu tashi mu dora ƴaƴanmu akan addini mu daina tunanin kar mu mutu fa ba mu tsara musu ba kar mu mutu ba mu ban musu ba mu daina wannan tunanin jama'a domin Allah madaukakin sarki ya dauke maka wannan mas'uliyya amma kai kuma ya dora maka wata sannan an samu wani bawan Allah daga cikin annabawan Allah magabata wato as-salafus salih Allah madaukakin sarki yana siffanta shi da siffofi hamida, siffofi nagari, shine Isma'il. Me yace? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Yana umarnin ainihin wato matan shi da ƴaƴan shi da yin sallah sai ya samu yardar Ubangiji. Ita kuwa yardar Ubangiji ita ce daraja mafi ɗaukaka wadda ake fatan a same ta, domin ita ce kadai tafi aljanna. Wa ridwanun min Allahi akbar. Yarda, samun aminci daga Allah da samun yarda Allah ya fi girma fiye da samun ainihin aljanna. Allah madaukakin sarki yarda da mu. Allah yarda da ayyukanmu. Allah yarda da iyalanmu. To malam yake cewa wa yafarraqa bainahum fil mabaji'i, sannan kuma a raba su a wurin kwanciya. Idan yara suka kai shekara 10 jama'a, burbushin balaga da tunanin balaga yana shiga cikin kwakwalansu, kuma in dan shekara 10 ya bayyana ya balaga, ba abun mamaki bane don abin da shari'a take hararowa kenan game da wannan nassu. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud ya tabbatar da cewa na daga cikin dalilan da yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a raba su a wurin kwanciya, dan akwai yiwuwar za su iya balaga a wannan lokacin. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisai ingantattu cikin hadisi cikin sahihan shi waɗanda ke tabbatar da cewa ƴaƴa na balaga tun shekara 9 ma. A inda ya kawo labarin wasu kabilu daga cikin Larabawa waɗanda aka samu da yawa cikin sahabbai suna auren da ƴaƴansu ƴan shekara 9 kafin ta shekara 1 ɗakin miji ta haihu, don haka tana shekara 10 ta haihu. Ita wannan ƴa da aka haifa ita ma ta shekara 9 sai ainihin a aurar da ita, ita kuma tana cika ta shekara ta 10. Ita za ta samu jika tana ƴar shekara 20 a duniya. Yana cikin Sahihul Bukhari, ba abu ne mani'i ba. Akwai su dewa cikin sahabbai, ba abin da ya hana wannan ya faru. Ba dan komai ba, domin rayuwa shekaru daban, girman jiki daban. Sai ka samu ainihin wani yana nan kwage ne ya tara tarin shekaru, sai ga wani har keke ne shi kuma gaba ɗaya shekara shi 17. Ina fata an gane. Dan haka shari'ar musulunci asali ta bada muhimmancin sa ido akan ƴaƴa in suka kai daidai waɗannan shekarun, ko da alamatul bulughi basu bayyana ba. Alamomin balaga shine nono da zubar jinin haila da gashi ya fito a gefen farji ko kuma a hammata. Waɗannan su ne alamomin balaga. Daga cikinsu akwai fashewar murya, wato murya ta yi girma dangane da mace kenan. To dangane da namiji fa, idan aka samu ainihin wato yawan tashin azzakari bayan ya gota shekara 10 da fitar maniyyi da bayyanar jima'i a cikin mafarki da fitowar gashi a gefen mara da ainihin hammata da fashewar muryar, waɗannan dalilai ne na balaga. Sannan haɗurran da ke biyo bayan barinsu su kwanta a wuri guda, daga ciki shedan yakan zo ya zama conductor, ya zama mai gamawa tsakanin tunaninsu, ya zo ya sa wannan tunanin sa hannu ka rungume shi, shi ma kuma ya sa mishi tunanin sa hannu ka rungume shi. Wannan maza kenan. In mata ne, sa hannunki ki rinka rungumarta, sa hannunki ki rinka shafa farjinta, sa hannunki ki rinka shafa nonanta. Da haka idan ƴaƴa suka kai shekara 10 jama'a, haramun ne su kwanta akan katifa ɗaya. Wannan haramcin ba yana komawa a kansu bane, domin su shari'a bata hau kansu ba, yana dawowa kanki ne, ke uwarsu da kuma kai ubansu, wanda yake wajibi ne ka bi wannan umarnin. Don haka jama'a sai a kiyaye. Waɗannan ƴaƴa ana nufin maza da maza, ana nufin mata da mata, ba wai ma maza da mata ba. Maza da mata wannan bai halatta ba, amma ana nufin ƴa mace da ƴa mace sun kai shekara 10 gaba ɗayansu, ko kuma ɗayansu ta shekara 10, ta namiji ɗayansu ya shekara 10, ko kuma dukkansu, wallahi bai halatta ba. Jama'a ku kiyaye.
Allah ya kiyaye. To sai mallam yace fakazalika yanbaghi, to kamar yadda ya wajaba kuma a koya musu aqidoji da ibadoji da dokokin shari'a ko, to ya kamata kuma an yu'allamu ma farada Allahu 'ala al-ibad, a koyar da su abubuwan da Allah ya farlanta wa bayi, min qaulin wa 'amalin, na magana da aiki. A koyar da su aqidojin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A koya musu da baki, a koya musu zikirori na shiga ban daki da na fitowa, da zikirorin kwanciya, da zikirorin gabobi da ake a sallah, ruku'u da sujuda da zaman tahiyya da duk zikirorin da suka shafi salati da makamantansu. Shine yana wajaba a koyar da su wasu ainihin wato al'amura da Allah ya farlanta wa bayi, min qaulin wa 'amalin, a koya musu ainihin wato sallah, a koya musu azumi. Ya ake koyar da azumi? Shine ka rinka sa ƴaƴa ƙanana suna yin azumi tun kafin lokacin da azumin zai hau kansu. Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga wata mace cikin sahabbai mai suna Rubayya, tace muna koya wa ƴaƴanmu yin azumi hatta na nafila, domin idan Ashura ya zo sai musa su rinka yin azumi. Idan yamma tayi suka fara kukan za su karya, sai mu dauke su mu tafi da su masallatayya don mu shagaltar da su, har ma muna dibar musu kayayyakin wasa kamar yar baby da kuma sauran kayan wasa na yara su je suna wasa a masallaci don su shagaltu. Wannan mecece? Karantarwa ce wadda ainihin ta ibada. To wajibi ne a koyar da su duk ayyuka irin waɗannan, qabla bulughihim, kafin balagar su, liyati alaihimul bulugh, domin balaga ta zo ta same su, wa qad tamakkana zalika fi qulubihim, waɗannan ibadoji sun samu dasuwa ko wurin zama a cikin zukatansu, wato sun samu natsuwa. Wa sakanat ilaihi anfusuhum, rayukansu sun kwanta da waɗannan ibadojin da suke. Akwai wanda in kaga yana sallah kai kana da yaqinin ka san cewa sallan nan yana yi ne saboda an taho biki ko daurin aure ko kuma wani taro ya ritsa da shi, amma zuciyar shi bata natsu da sallar ba. Dalilan da ke sanya rashin natsuwar sallah, wato mutum yana sallah zuciyar shi bata natsu da abun ba, yana sallah hankalin shi bai kwanta da shi ba, sune waɗannan dalilan. Bai samu tarbiyyar sallah tun yana yaro ba, bai samu tarbiyyar sallah tun yana yaro ba. Idan ya samu tarbiyyar sallah tun yana yaro, zaka ga zuciyar shi ta natsu. Kwatan kwacin yaron da ya iya keke yana karami, zaka ga hannun shi ya nuna. Amma duk mutumin da ya sake sai da ya girma ya koyi keke, to ya samu matsala a cikin tarihin shi na hawa keke. Dan har ya daina hawa keke, hannun shi ba zai taba nuna ba, kafar shi kuma ba za ta taba zama ba. Duk inda ka gan shi ya taho, ba ga alamun tsoro tattare da shi. Yara sun gani za su ce ku kauce ga danye nan. Wannan sirri ke nan game da rayuwa, balle addini jama'a. Dan haka ku yi kokarin ƴaƴanku su samu bayani dangane da ilmomin addini da aqida da zikirori tun suna ƙanana, domin balaga ta same su sun natsu kuma hankalin su ya kwanta da wannan. Mallam yace wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika jawarihum, sannan kuma gabobin su sun gamsu da waɗannan ayyuka da suke yi, sun sami isti'nasi, sun sami natsuwa, sun sami gamsuwa. Wa qad farada Allahu subhanahu wa ala alqalbi amalan, mallam yace hakika Allah ya farlanta wa zuciya wani aiki, min al-i'tiqadat, na aqidoji. Dan haka zakai mamaki da mallam yazo babin aqidoji a littafin nan nashi, sai da ya kwararo ba tare da kakkauta ba, sai da ya kwararo kusan aqidoji guda 100. To Allah ya wajabta wa zuciya wasu ayyuka daga cikin ayyuka na aqida. Dan haka zuciya ba sallah aka sa ta yi ba, zuciya mai aka sa ta, ta rike kaza, ta yadda da kaza, ta gamsu da shi. Wa anal jawarihi zahira, su kuma gabobi da ake gani na sarari, hannu da kafa da goshi da sauransu, Allah madaukakin sarki ya farlanta musu amalan, wani aiki, min at-ta'at, na daga cikin ta'a. Kamar me? Kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, kamar haji, kamar fadin zikirori da makamantansu. Mallam yace wa sa'ufassilu laka ma sharattu laka zikrahu baban baban, zan yi maka bayanin al'amuran nan da na sharanta maka zan ambata babi babi. Yanzu menene mallam yake cewa? Ku koma baya ku yi nazari da kyau abubuwan da ya shimfido a baya. da yake maganganun da yake maganganu ne irin na malamai tun farko yana cewa ga abin da ya kamata a karantar ga abin da ya kamata a karantar to waɗannan abubuwan yana nufin ya shardanta kenan zai yi bayani tunda ya ce ga yadda ya kamata to bai nuna maka din a aikace shine yace wa safassilu laka zan yi maka bayani dalla dalla ma sharattu laka zikrahu abubuwan da na shardanta maka na zayyana maka na ambace su baban baban badi badi daya bayan daya li yaqruba min fahmi muta'allimihi domin ya kusanta zuwa ga fahimtar masu koyan shi wannan yana fadin hikimar farfasa abun badi badi wato kamar doya ce guda daya aka fere ta aka dafa maka ita aka kawo yaji da mai aka barbada sai aka ce bismillah me yake nufi ka dauke ta kai loma da ita ka tauna ta sannan ka hadiye guda dayan ta a yadda take ba zai yi ba dan haka dukkan karatun da aka danno maka shi gaba daya ba za ka iya daukan shi ba amma aka fasa maka babin sallah daban da babin zakka a babin sallan aka zo sai ya ce maka sallah ga abubuwan da suke farillai ga abubuwan da suke nafilfili ga abubuwan da suke makaruhai wannan na daga cikin hikimar malaman fiqh wajen farfasa karatu zuwa ga waɗannan babukan kuma wannan ba laifi bane ko kadan kwaikwayo ne daga wahayin Allah da ya saukarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah na iya saukar da Alqur'ani gaba daya zama aya daya ne haka ne ko ba haka ba ko ya zama sura daya gaba daya amma ka dubi yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da Alqur'ani aya aya sura sura aka zo aka farfasa shi juz'i juz'i rubu'i khumsi kaza me yasa dan ya saukin fahimta wasu ayoyin suka zama masu tsawo wasu ayoyin suka zama gajeru ka duba hikimar Allah da ya bi Alqur'ani daga farkon shi sai ya rinka tara dogayen ayoyi da ya taho tsakiya sai ayoyin suka zama tsakatsaki da ya taho karshe sai ayoyin suka zama takaitattu sai malamai suka ce a babi na karantar da Alqur'ani to ya halatta a faro daga sama ina ne sama ita ce qul a'udhu bi rabbin nas wannan ita ce karshen Qur'ani ba inda ake faro ilimi ta sama ya halatta kuma a fahince shi kuma ya fi sauki sai Alqur'ani ku duba da kyau ku gani idan ka fara karantar da wanda yau ya musulunta daga suratul baqara saboda ka biyo tsarin Alqur'ani fahimta za ta yi mishi nauyi amma fara karantar da shi da qul a'udhu bi rabbin nas sai ya fi mishi saukin fahimta wannan magana al-Imam an-Nawawi ya fade ta a cikin littafin At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an dan haka jama'ar musulmi malaman fiqh wannan abin da suke yi ba bid'a bace sunna ce daga cikin sunnonin Allah wajen saukar da wahayi sannan kuma sunna ce daga cikin sunnonin malaman da suka fara rubutu su ne malaman hadisi malaman hadisi irin su Imam Malik da irin su al-Imam Abdurrazzaq su ne suka rinka rubuta littafi suna cewa babin kaza ko kitabus salati littafin sallah a littafin sallah sai su ce babul wudu'i babus salati babu salawatin nafli da makamantan haka dan haka malam yace zan bayyana maka waɗannan al'amura waɗanda na tsara maka babi babi domin su yi saukin fahimta zuwa ga masu koyan su insha Allahu ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so wa iyahu shi Allah din nastakhiru a wurin shi muke neman zabi Allah ya mana zabin alkhairi wa bihi nasta'inu a wurin Allah muke neman taimako wala haula wala quwwata babu dabara babu karfi illa billahi sai a wurin Allah al-ali madaukaki al-azim Allah wanda yake mai girma babba anan wallahi al-azim wannan littafin yana gaskatuwa a cikin zuciyata magana da na fadi ranna a rubuta littafin nan da tawada ta zinare kun san da ya rubuta littafin bayan yan shekaru kadan da Allah ya sa wa littafin karbuwa ba a samu littafin da a zamanin da aka rubuta shi daga yamma nan da nan littafin labarin shi da karatun shi ya kai gabas irin wannan littafin ba nan da nan sai ga malamai suna sha'awar littafin har burgewa ta kai burgewa ana kwankwatsa zinare a dafa shi ya zama ruwan tawada madarar zinare a zauna a rubuta risala da shi a dauki risala a dora ta a skeli nauyin da ta bayar sai a ce gurgurdan wannan nauyin za a bayar na zinari duk wannan littafin Allah ya sa mishi karbuwa wato kun san abin da ya burge ni daga ƙarshe din nan duk da ya gama komai sai ya ce a wurin Allah muke neman zabi wato ba mu da tamu sai wanda Allah ya zaba mana dan haka idan kuka ga na rubuta littafin nan na kai ƙarshe to zabin Allah ne sannan a wurin Allah muke neman taimako ba iyawan mu ba duk da ya gama sai ya ce ya fawwala kalbi da dabara da hikima gaba ɗaya sun koma ga Allah wanda yake madaukaki mai girma sannan sai ya cike da salati ga babban halitta shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allah ya dadin tsira ga shugaban mu Muhammad nabihi annabin Allah wa alihi da mutan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama tasliman kafira Allah ya kara musu aminci mai yawa amin jama'a kun ji karshen shimfidar wannan littafi wanda yake sharar fage ce wanda wallahi ko professor ne zauna ya tsara ta a yanzu to sai an jinjina mishi domin ita muqaddimar ta wakilci dalilin rubuta littafin da hikimar rubuta littafin da tsarin rubuta littafin da kuma bayyana manufar rubuta littafin ita ce me tarbiyyar ƴaƴan musulmi da kuma hikimar a fara tarbiyyar tasu tun da wuri sai malam yace babu matan tuku bihil alsina wa ta'taqiduhu alafida min wajibi umuri diyanat babin da ke bayani akan abubuwan da harsuna suke furtawa wa ta'taqiduhu alafida sannan zakata suke kudurce su min wajibi umuri diyanat na wajibin al'amuran addini wato a cikin wannan babi malam zai bayyana mana wasu al'amura waɗanda suke dole ne harshe ya fito ya faɗe su kamar kalmar shahada da wasu kalmomi waɗanda suke dole ne bawa ya rinka karanta su sune kalmomin Allah a cikin Al-Qur'ani sannan da wasu aqidoji waɗanda dole ne zukatan musulmi su kudurce su sune aqidojin cewa Allah ɗaya ne da aqidojin cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan aikin Allah ne kuma ya fi kowa daraja sai malam ya siffanta waɗannan al'amura da cewa wajibi ne a cikin al'amuran addini ba nafila bane ba mustahabbi bane min zalika malam yace daga cikin waɗannan al'amura da suke wajibi ne a faɗe su kuma a kudurce su al-imanu bil qalbi yadda da Allah da zuciyarka ta yadda Allah ɗaya ne kuma Allah madaukakin sarki shi cancanta a bautawa wan nutqu bil lisani sannan kuma da furtawa da harshe anna Allah ilahu wahidu cewa Allah abin bauta ɗaya ne ba biyu bane Allah abin bauta ɗaya ne ba uku bane Allah abin bauta ɗaya ne ba komai Allah bane Allah abin bauta ɗaya ne ba duk abubuwan da ake bautawa sune alloli ba la ilaha ghairuhu babu wani abin bautawa wanda ba shi ba shi kadai ne abin bauta duk wani wanda ba shi ba to ba abin bauta bane wala shabiha lahu Allah bai da wanda suka yi kama kaman ni jama'a Allah bai da wanda yake kama da shi wala nazira lahu babu wanda yake daidai da Allah ma'ana a wajen matsayi da wajen daraja da wajen muƙami wala walada lahu Allah ba shi da ɗa wala walida lahu Allah ba shi da uba wala sahibata lahu Allah ba shi da mata wala sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya laysa li awwaliyati ibtida malan yace tun farko ma farkon Allah ba shi da farko wala li akhiriyati inqida karshen Allah bai da karshe bai da karewa ma yablughu kunha sifatihi alwasifun masu siffanta Allah ba za su iya kaiwa matuƙa wajen siffanta shi ba wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun masu tunani ba za su iya kewaye al'amarin Allah gaba ɗaya da tunaninsu ba ya'tabiru almutafakkiruna bi ayatihi masu tunani na gaskiya suna ainihin lura ne da ayoyin Allah wala yatafakkaruna fi ma'iyyati dhatihi ba sa ainihin tunani game da asalin zatin Allah waɗannan gaɓoɓi da muka karanto su jama'a gaba ɗayan aqidar musulunci dangane da Allah madaukakin sarki to wato ta gama ginuwa ne kashin bayanta a waɗannan gabobin bari mu sake komawa mu dubo su yace min zalika al-imanu bil qalb na daga cikin al'amuran da suke wajibi na addini shine yadda da Allah da zuci wan nutqu bil lisan da kuma furtawa da harshe ka yadda da ne ka furta ne anna Allah ilahu wahid Allah abin bauta ɗaya ne la ilaha ghairuhu babu wani abin bauta wanda ba shi ba wannan maganar ta rusa duk wani wanda ake bautawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba cewa wannan bautar zalunci ce ake mishi idan ya karbi bautar ya zalunci kanshi domin ba haƙƙin shi bace dan haka ya jira akibar da za ta biyo baya su kuma masu yi mishi su jira sakamakon su kenan jama'a wannan la ashe ta nafiyu ce wadda ita kuma dama tana daga cikin adatu na ainihin wato nafil umum idan suka taso abu a gaba abin ya zama munakkar to magana ta kare akan wannan abu la ilaha babu wani abin da ake bautawa ghairuhu wanda ba shi ba to kenan duk wani tsalle da kaga ane a gaban wani da faduwa da tuma da burgima asalatan ba ma sunanta ibada ba kirata da wani suna daban da gurgurdan yadda take a al'adance amma ba ibada bace a shar'ance wannan shi yasa malamai Hausawa suke fassara la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya ko a bisa cancanta sai Allah domin wannan bautar da ake wannan da ba Allah ba ba gaskiya bace ƙarya ce wannan bautar da ake wa wannan da ba Allah ba bai cancanta ba sannan wala shabiha lahu ba yana kama da uban shi mutum yakan yi kama da wani mutum to wannan dangane da haƙƙin Allah madaukakin sarki ana so ka kore waɗannan ainihin wato irin kamanceceniya Allah bai kama da kowa ba kenan na daga cikin lazimin wannan aqidar jama'a kore da ga Allah domin idan ka ce wa na dan Allah ne to shi fa uba yana haihuwar irin shi ne don ba a taba samun gaggon buri ya haifi mutum ba ba taba samun kyarkeci ya haifi kura ba a karkashin wannan idan ka dubi wani cikin halitta Allah kace wannan dan Allah ne to kana cewa shi ma uban haka yake don haka lazimin kore kamanteceniya ga Allah to daga cikin lazimin ta shine kore da gare shi da kore uba gare shi da kuma kore mata gare shi domin samun mata a dabi'a tana faruwa ne daga jinsin wanda ainihin yake da matar tunda kake baka taba ganin sanbaloliyar budurwa jaka an aura ta ga wani sanbalolan saurayi dan adam ba bai taba faruwa ba ashe nau'in mata dalili ne akan nau'in mijinta sannan nau'in miji dalili ne akan nau'iyya ta mace ashe idan ka ce Allah na da mata to lazimin wannan aqidar kana cewa ne to gudubi yadda wance take matar Allah subhanallah to haka ainihin shi ma mijin nata yake a bisa jinsi na namijinta to wannan kaskanci ne domin ba mu matar da zaka haɗu da ita kuna hira tace yanzu-yanzun nan na rabu da mijina tunanin ka ya tarfasu cewa mijin nata doki ne abun farko da zai fara zuwa cikin tunanin ka shine me mutum ne mijin nata dan haka kore kama ga Allah to na lazim ta kore da da kore uba da kuma kore mata gare shi sannan wala nazira lahu abinda ake nufi da nazir misali yanzu a jihar Kaduna akwai governor to a jihar Sokoto ma akwai governor to a Taraba ma akwai governor to a Enugu ma akwai governor to kenan yanzu gwamnan Sokoto governor ne matsayin shi ɗaya da gwamnan Kaduna da na Anambra da na Abia to yanzu wannan yana nuna kenan gwamnan Sokoto yana da nazir yana da wanda yake iri shi a wani wurin to kenan ran da ba shi a inda yake to za a iya mai da wani kenan to Allah ba shi da nazir domin da Allah na da nazir to lazimin wannan aqidar shine za a waye gari wata rana babu shi wani irin shi yazo ya hawo wannan matsayin sannan da Allah na da nazir to da gudanar da duniya bai tafi a irin yadda ake gani ba domin da wani daga cikin nuzara wadannan wadanda suke daidai da shi da tunin sun tashi kiyamar sashin da suke wa Allahntaka wasu kuma da sun ce sun fasa ta yadda kiyamar nasu sashin wasu kuma da sun hallaka al'ummar da ke rayuwa a doran kasar da suke wa Allahntaka dan haka Allah madaukakin sarki ba shi da wani wanda yake nazirin shi ne wato matsayin su daya wala wala da lahu Allah ba shi da da kore da dangane da Allah ana so ka tsaya ka dubi aqidojin kafirai tukuna sannan ka fara magana dangane da kore da din domin ba haka ba mai yiwa abinda kake tunanin ya zama kore da wani kafirin ba haka yake tunani ba dan haka sai ya zama duk wa'azin da kake mishi bai da matsala da kai akai amma kuma ya yadda Allah yana da da wato kafirai suna da aqidoji guda biyu dangane da danganta da ga Allah akwai wadanda suke danganta da ga Allah a matsayin Allah ya haihu kamar yadda matarka ta durkusa ta haifi yarka to suna cewa haka Allah ya durkusa ya haifi mala'iku ƴaƴan shi ne ƴan mata dan haka mala'iku suke kyawawa a ƙarƙashin haka koda baka bauta mishi ba idan ka bauta musu to duk ɗaya ne wannan ita ce aqidar da yawa daga cikin larabawa Allah yace ala innahum min iskihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibuna daga cikin karerayin su suna cewa Allah ya haihu Allah yace ƙarya suke kun ji aqida ta farko dangane da da dan haka akwai wadanda suke kudurta cewa Allah madaukakin sarki ya haihu ne akwai wadanda ba kudurta cewa suke Allah ya haihu ba cewa suke yi wani ne ya haifi dan daga cikin bayin Allah ko kuma wani bawa ne daga cikin bawan bayin Allah yayin kokarin zama cikakken nagari sai Allah ya sha'awar wancan da da wancan babban bawa nashi ya haifa sai Allah madaukakin sarki ya sha'awar nagartar bawan shi kaza dan haka sai ya tayar da shi daga matsayi na ubudiyya zuwa matsayi na dayantaka na da dayantaka kun fahimci wannan wannan ma'anar ta shi kuma ba walada ba ittakhadha dan haka da Allah ya tashi mai musu da martani sai ya ce wa qalu ittakhadha Allahu wa qalu ittakhadha Ar-Rahmanu walada kafirai suka ce ittakhadha ittakhadha anan shine ya dauki dan wani ne ya mayar da shi nashi to idan baka fahimci wadannan aqidojin a haka ba zaka je ka samu balarabe mai wa kai ta mishi wa'azi ya yadda cewa Allah haihuwaye kai ta mishi wa'azi akan ittikhaz shi ma kuma dama a aqidar shi yana dauka aina kasa ne ma a ce Allah ya dauki dan wani ya mayar nashi dan haka sai kai ta mishi wa'azi yana masha Allah yana cewa Allahu akbar amma kana cewa wanda bi yace Allah ya haihu to ya zama kafiri sai ka ji ya ce maka bai yadda ba domin aqidojin guda biyu suna karo da juna su kansu kuma ba irin su daya ba wannan aqidar na cewa Allah bai haihu ba amma ya dauki dan wani ya mayar nashi to me wannan aqidar yana ganin cewa Allah madaukakin sarki bai haihu ba ya dauki dan wani ya mayar nashi to yana da nakasa ne da ta hana shi haihuwa subhanallah shi yasa ya mai da dan wani nashi me wancan aqidar da shi kuma ya yarda cewa Allah madaukakin sarki ya haihu ne yana ganin cewa Allah madaukakin sarki ya fi karfin wani ya haihu shi kuma ya dauka ya mayar nashi dan haka ya haifi abin shi da kanshi idan kuka dubi wadannan aqidojin gaba ɗaya Qur'ani yazo da labarin su Qur'ani kuma ya rugurguza su bangaren kristoci da yahudawa aqidar su ita ce Allah madaukakin sarki ya mai da wasu bayi a matsayin ƴaƴan shi wasu bangaren kuma Allah ya dauki wasu bayi da wasu bayin shi suka haifa ya mayar nashi dauki yahudawa ka buga misali da Uzairu yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne me yasa suka ce Uzairu dan Allah ne Uzairu din nan salihi ne malami ne makaranci kuma mahaddacin at-taura yayi tafiya ta ratso da shi cikin Baitul Maqdis har yazo ya samu baiti maqdis a lokacin wani azzalimin sarki mai suna Bukhtanasar yazo yayi yaki ya kashe mutanen garin ya rusa masallacin ya kwantar da komai aka ce habbishoyi bai bari a tsaye ba da yazo wucewa ya gani sai ya ce anna yuhillahu hadhihi ba'da mautiha yaushe ko ta yaya Allah zai rayar da wannan gari bayan garin ya samu kanshi a wannan hali Allah yace fa amatahu Allahu 100 amin sai Allah ya dauki ran shi shekara 100 summa ba'asahu sai Allah ya tashe shi bayan duk an tashe shi da duk al'amura da Allah ya nuna mishi na iyawa yaje ga gari ya rayu to da ya koma garin su sai aka ainihin ta mamaki shekara 100 ya bar gari ya dawo wasu ma ba su san shi ba ne tai sai karanta musu at-taura da ka to karanta musu at-taura da ka sai furgita sai suka ce in ba dan Allah ba babu wanda ya taba haddace at-taura dan haka wannan dan Allah ne yanzu dukkan su suna da yakinin ba Allah ne ya haife shi ba amma ittakhadahu walada ko kun fahimta jama'a wa qalatil yahudu uzairun ibnullah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara المسيح ابن الله su kuma nasara suka ce isa dan Allah ne to wadannan akidoji na danganta Allah da 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 dukkan salon su jama'a kafirci ne amma kai ne wa'azi musulmi ana buƙatar ka san su ka gane kuma yadda suke kullowa su rugurguza ainihin akida domin dai shi da buƙatuwa take kaiwa zuwa gare shi ta hanyar akalla sha'awa yanzu ƴaƴa a aljanna da Allah madaukakin sarki ya siffanta su da cewa ka annahum lu'lu'un maknun kama ainihin wato diamond ne kama ainihin wato lu'lu'u ne wanda aka adana shi aka fito da shi sai ga yana sheki to haka yaya suke a aljanna to ba buƙatar komai ake da su a aljanna ba sai me sai sha'awa kawai ka gamsu su baka sha'awa amma da aljanna ba zai maka noma ba ba zai maka shara ba ba za ka zauna kana zauna kace tsunko mun mangwaran can ba ba abin da zai maka to duk wanda sha'awa ke kama shi to akwai dalili akan cewa shi halitta ne yana da bukata yana da nakasa to Allah bashi da sha'awa bashi da bukata duk wanda zai gaji ya ce wa na tashi kai mun kaza dan na gaji to nakasashe ne Allah madaukakin sarki bai da gajiya Allah yace wa laqad khalaqanas samawati wal arda fi sittati ayyamin ko wama masana min lughub yace sama da kasa mun halice su a cikin kwanaki 6 yace ba inda gajiya ta shafe mu dan haka gajiya ba ta kaiwa ga Allah la ta'khudhu sinatun wala nawmun jangadi baya daukar Allah balle bacci da jangadi da bacci dalili ne akan gazawa to Allah madaukakin sarki ba sa daukan shi balle yace wani ina yi bacci ka rufe gida wani in jangadi ya dauke ni ka tashe ni Allah ba shi da bukatar da domin buƙatuwa da nakasa ce take kaiwa dan haka Allah madaukakin sarki kammalalle ne aqidar cewa Allah da jama'a ta lalata da dama daga cikin kristoci in ba dukkanin su ba wajen kin aikata aikin komai ina fatan an gane kristoci sun waye gari ba sa ainihin wato aikata komai a duniya ba sa aikata komai a duniya da an taba su ne suke cewa suna tare da dan Allah kuma ya sadaukar da ran shi da rayuwar shi domin su haka ne ko ba haka ba idan kun gane wannan jama'a dukkan mutumin da yarda Allah yana da da to daga cikin damejin da wannan aqida za ta yi mishi shine za ta rubuza shi ya koma baya bautar Allah da kristoci ba sa bautar Allah suna cewa Yesu dan Allah ne ya mutu a gicciye domin ainihin ya cece su sannan duk krista ko ya fada karara ko bai fada ba ina son ka kudurce ya yarda cewa annabi isa dan Allah ne kuma annabi isa daga ranar juma'a da suke cewa ya mutu ita ce good friday zuwa easter monday da ake cewa ya tashi duk krista yayi imani da cewa annabi isa yayi waɗannan kwanaki ne a wuta domin ya cece su duk krista yayi imani da haka daga good friday zuwa ainihin easter monday juma'a asabar lahadi ran litinin ya tashi ita ce Easter Monday sun yi imani akan cewa ya mutu ne ya tashi amma waɗannan kwanakin yayi su ne a wuta a matsayin shi na dan Allah uban shi ya kai shi wuta dan ya ceci wasu waɗanda suke bautar shi a nan duniya kristoci akwai magana mai girma a tsakanin su da Allah a ranar alkiyama dan haka Allah madaukakin sarki a wani wuri a alqur'ani yake cewa ya Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ilaha wa ummi ilahaini min dunillah Isa kai ne kace su dauke ka da kai da mahaifiyarka su bauta maka su rabu da ni Allah qala subhanaka sai annabi Isa yace sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bi kamace ni in fada abin da yake ba matsayi ne gare ni ba ba daraja bace gare ni in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah idan ma na fada haka to kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsik ban san abin da ke cikin zuciyarka ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin ainihin gaibubuka ma kuntu lahum illa ma amartani bihi Allah ni ban fada musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum bautawa Allah cewa shi ku bautawa Allah cewa shine ubangiji na kuma shine ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim haka na rinka kula da su matsawar zama na tare da su falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim ya Allah a lokacin da ka dauki raina kai ne kake kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah kai mai shaida komai ne wannan jawabin annabi Isa kenan a cikin wahayi mafi karfi a duniya da lahira shine alqur'ani a cikin wahayin da Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai tsare shi karfin masu mulki ba zai iya canza shi ba gargajiyan masu gargajiya ba za ta iya rikida shi ba san zuciya na lalatattun malamai ba zai iya sauya shi ba sannan jahilcin jahilai ba zai iya burkida shi ba annabi Isa da kanshi ya tabbatar da cewa za a samu wasu waɗanda za su bauta mishi a ƙarshen duniya wato bayan bashi wannan bauta matakin ta na farko ita ce yadda da cewa shi dan Allah ne ko kuma shi Allah ne ko kuma shi ɗaya daga cikin alloli ne guda uku God the Father God the Son God the Holy Spirit Isa Allah 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 sannan mala'ika Jibril ko kuma ita kanta Maryamu ma Allah ce wannan aqida ta tabbatar da cewa Allah yana da ɗa jama'a ta shigo addinin kristanci ne bayan dauke annabi Isa da shekara 300 ta hanyar wani bayahude mai suna Bulus wato Paul wannan tarihin da zan faɗi tabbataccen abu ne a cikin ainihin wato Bible wanda wannan ya jawo ainihin rigingimu masu rudani da yawa shi Bulus wani makiyin annabi Isa ne wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka rinka kaiwa da komowa akan cewa sai gwamnatin zamanin annabi Isa sai ta hukunta shi domin ya zo ya lalata addinin annabi Musa wannan ainihin wato tunani na Bulus ya cusa shi zuwa ga masu mulki ya cusa shi zuwa ga Yahudawa dan haka aka tashi aka rinka kisan kare dangi ga mabiya annabi Isa waɗanda ake kiransu Nazareth ko Nazarians wato mutanen da ke bin addinin matashin nan da ya fito daga garin Nazareth da larabci Allah ya kira su da annasara mabiya na gaskiya na annabi Isa Bulus da ya gama musu kare dangin da yake so ya kashe su sai ga to yanzu har yanzu akwai sauran abin da ya rage shine ya kashe mabiyan amma har yanzu littafin da wannan mutum ya zo da shi yana nan daidai wa daida kenan yanzu za a ci gaba da addinin da wannan mutumin ya zo da shi ko bayan bashi na haka Bulus ya dawo ya ce ya shiga addinin annabi Isa ya zo ya fake da babban sahabi shine Barnabas ba na shi bawan Allah shine ake cewa Barnabas Barnabas ya karbe shi ya gabatar da shi wurin sauran sahabbai da mabiya suka karbe shi amma Matthew a lokacin bai yarda da shi ba yace ba zai taba yarda da mutumin da yawa mabiya kisan kare dangi kuma ya dawo yace yanzu ya zama mabiyi na gaskiya ba dan haka sai zama ana tafiya dama da Barnabas ga Matthew sahabi ne na Annabi Isa amma bai kai kamar Barnabas ba sannan kuma almajirin Barnabas hagu kuma ga Bulus shi kuma yanzu mabiyi ne daga cikin mabiya inji cewa shi yau ba da dadewa ba sai aka ji cewa yana cewa yayi mafarki da Annabi Isa sannan Annabi Isa ya bashi umarni da shi ma ya tashi ya rubuta injila kamar yadda masu rubuta ta suka rubuta ta Paul da kanshi a surar farko a aya ta farko ta Paul din shi ya faɗi haka da kanshi yace yayin da nayi mafarki da kai ka bani umarni da rubuta daga cikin al'amuran da ka umarce ni rubuta kamar yadda masu rubutu suke rubutawa shine ne yunkurin rubuta wannan sako daga hannunka ya kai Theophilus me yake nufi da Theophilus shine Annabi Isa alayhi salatu wassalam dan haka injilar Paul ba riwaya ce daga Annabi Isa kai tsaye kamar yadda ta Barnabas take ba Barnabas Annabi Isa yana faɗe ne yana rubutawa Matthew ya rubuta da dama daga gaban Annabi Isa da dama ya rubuta daga abin da ya ji daga Barnabas amma Paul fa shi bai karɓo riwaya ta daga Annabi Isa ba don har aka dauki Annabi Isa tsakanin Annabi Isa da Bulus gaba ce Bulus yana neman yadda zai kashe Annabi Isa dan haka ba sahabin shi bane sannan Bulus bai karɓi riwayar koda aya daya ta hanyar bakin wani sahabi kamar Barnabas a rubuce ba cewa yayi mafarki Annabi Isa ya ce mishi ya rubuta shi da kanshi ya faɗa dan haka sai ya rubuta hatta a mafarkin ba cewa yayi mafarki Annabi Isa yana faɗa mai abin da zai rubuta ba kenan ina Bulus ya samo abin da ya rubuta tunanin kanshi ne dan haka sai injilar shi ta waye gari ta bayyana a cikin ta sai aka rinka samun wurare da ke cewa Isa dan Allah ne Isa Allah ne sai Matthew ya cewa Barnabas ya ce kaga abin da na gaya maka game da mutumin nan cewa ya zo ne ya mana makirci to gashi nan ya fara bayyana Barnabas ya ce to ya muka iya da mutumin da ya barna ya ce ya zo zai tuba za mu ce ba za mu karbe shi ba dole mu karbe shi dan haka mun karbe shi ne dan ya ce zai tuba sai ya ce to yanzu ga hadarin da ya zo da shi ya za a yi da Barnabas da Matthew da sauran mabiya suna cikin jin wannan irin radadi na al'amarin da Bulus ya kawo musu sai suka samu labarin cewa shi Bulus ya tafi ya ainihin kai kara zuwa ga ainihin sarki Constantine na Constantinia Constantinia ita ce kasar Turkiya a yanzu kasar Turki shi kuma wannan sarki da aka kai wa kara yana da aqida cewa komai Allah ne dan haka yanzu rudanin masu aqida ya taso tsakanin mai cewa Allah ɗaya ne da masu cewa komai Allah ne amma wanda aka kai wa ƙarai shari'a shine wani sarki wanda yake da ƙarfin mulki wanda ya yarda da cewa shi kuma komai Allah ne dan haka sai aka aiko su Barnabas cewa sarki Constantine na Constantinia yana ainihin neman su kuma sun tashi tafiya su tafi da duk injilar da suka rubuto ta daga Annabi Isa haka duk wani mabiyi ya taho wannan taro an sa mishi taron Nicaea an yi shi a shekara 300 bayan hijira ko kuma bayan daukewar Annabi Isa alaihi salatu wassalam aka taru a wannan gari na Constantinia wato kasar Turkiya ta yanzu aka zartar da cewa an amintu cewa tunda shi sarki Constantine ba Kirista bane shi kuma baya tare da Paul baya tare don yanzu Paul ya ware ya samu tashi jama'ar a cikin mabiya sun yarda cewa Isa dan Allah ne sun yarda Isa Allah ne sun yarda malaika Jibril Allah ne sannan Bulus kuma yana abin nan Barnabas yana tare da tashi jama'ar to yanzu an tafi kai kara sarki zai hukunci kuma dukkan su sun yarda cewa hukuncin duk da sarki ya ba su karba haka tafiyar ta faru sarkin kuma ya hukunci da cewa za a tattara dukkan anajil dukkanin gospels dukkanin wanda ke dauke da injila ya kawo ta za a tattara za a samu wani katon daro ko kwangiri a rufe idan gari ya waye wanda aka samu a sama to ita ce gaskiya kun yadda suka ce sun yadda gari ya waye ko aka ana tashi sai aka ga wannan injila da Paul ya rubuta ita ce a sama Bulus ita din ce ne Paul da Bulus duk ɗaya ne ina fata an gane kristocin arewacin Najeriya da ake musu wa'azi da Hausa baka ce Bulus ba wasu ba sa ganewa Bulus din shine Paul Paul din shine Bulus saboda haka sai aka waye gari sai ga ta a sama sai sarki Constantine yace to wannan injila ita ce ta gaskiya dan haka duk wata injila da za a rubuta wadda bata tabbatar da biyayci ga Isa ba cewa Isa dan Allah ne to ta ƙarya ce dan haka Barnabas da shi da Matthew da wasu mabiya suka kama hanya yanzu gudun hijira ya kama su dan yanzu fada ya tashi daga tsakanin su da Bulus ya koma da gwamnati wadda gwamnatin ita take mulkin hatta ainihin wato yankin inda su suke zaune ita ce kasar Rom dan haka da suka yi gudun hijira iya labarin da Bible ya bayar shine an tsinci gawawwakin su an daddaba musu makamai a cikin daji ana zaton yan fashi ne suka kashe su iyakan labarin Barnabas kenan a cikin Bible jama'a waɗannan matsalolin suna da matukar muhimmanci kuma abin da yasa na dauko mana su domin ina son ku gane hadarin da al'ummar musulmi suke ciki yayin da suka yadda da cewa akwai wani Allah banda Allah madaukakin sarki to sai dai ga lokaci ya kure mana zan dan karasa mana kadan mako mai zuwa za mu ci gaba da waɗannan bayanai tare da gabatar da wasu gamsassun bayanai masu ƙarfi a ƙarƙashin wannan insha Allah ta'ala wannan shine taron Nicea wanda a wannan taro ne aka tabbatar da cewa Allah yana da da Allah da ne Allah uba ne Allah mala'ika Jibril ne Allah Maryam aka tabbatar da wannan kuma ya karbu officially a wurin gwamnati duk wanda kuma ya saba wannan aqida za a kama shi za a kashe shi wannan shine asalin tarihin lalacewa farko da ta fara samun injila daga baya kuma aka zo aka samu wani sarki mai suna James shine uban wannan sarauniyar ta Ingila ta yanzu King James ya zauna shi kuma yace yana so a fassaro mishi ainihin wato Bible daga asalin yaren Aramaic yaren Annabi Isa da aka tayi sai aka samu kurakurai wurin fassarar hatta inda Bible bai nuna dan Allah ba ya nuna yabo ga Annabi Isa akan cewa Isa da ne na Allah ku kiyaye Isa da ne na Allah huwa ibnul lillahi da aka tashi a cikin King James sai aka maida wurin ya zama dan Allah dan haka a 1945 sai suka zauna sai suka ce this edition is totally bad wannan bugun ya lalace sai suka ce za su zauna su sake samar da wani sabon bugu wanda za su kira shi the revised standard bible ko the revised standard version wanda aka koma aka yi review aka duba aka yi nazarin shi aka yi gyare-gyare aka gayyato duk wata kungiya ta kristocin duniya aka zo aka hadu 1945 aka yi wannan aiki wannan aikin ya samar da total condemnation ga King James version yanzu King James an aje shi kenan to amma me ke faruwa har yanzu suna buga King James suna